من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأتقى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدونا مريسينا الحميد بيوغة وتر رمضان أولنا الشيكرة تدبو ديال اليهود دا أربعين دا شدة da bakwai bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 19 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma, za mu tashi aya ta 54 a cikin wannan sura mai albarka, suratul ma'ida.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
الله مدوكي سرقيتي. يا أيها الذين آمنوا، يا قوة أندسك إيماني، من يرتد منكم عن دينه، وأن لي يجو يبايا يردس شنك دقع الدين انصف، سوف يأتي الله بقومه. Tabbas Allah zai zo da wasu mutane bayan su, yuhibbuhum, wanda yake son su, wa yuhibbunahu, su kuma suke son shi. Azillatin ala almu'minin, masu kankan da kai kai masu imani. A izzatin ala alkafirin, masu gwada linjayi da buwaya akan kafirai. Yujahiduna fi sabilillah, za su yi jihadi, suke yin jihadi a cikin tafarkin daukan ma Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وان فلل الله سيد الله يكي باير ذا إتا وان يسو والله واسع عليم الله بير وفللاني الله كما مسليني الله سبحانه وتعالى باين ياي مغانا أكن سنوة اندى بابا سي إيماني بايدا كما هاد اندى هكي يكي دشي سي بيو بايدا مغانا ما سوري دا علاقة ذكانو وانا آير دا آير من دا سو زباتا شيني san waɗanda ba masu imani ba. Idan mutum ya zama ya samu kai ne cikin wannan yanayin, za a iya kai shi ga matakin ridda, musamman in ya kai matsayin da zai yi watsi da dokokin Allah, ko ya zama yana faɗa da dokokin Allah don ya yaddar da su, ya daɗaɗa masu rai, ya ƙara tabbatar da su, ya shigare su, zai iya rabuwa da imaninsa baki ɗaya. Daga sanda ya rabu da imani kuma, to daga nan wurin ya shiga layin waɗanda suka yi juya baya daga addini, suka kama wani addinin da ba wani ba. Asalin kalma ar-ridda ma'anarta asali, ma'anarta ar-ruju. Shi yasa ya zaka ga wani lokaci Larabawa suka yi amfani da kalmar ar-ridda, ana amfani da ita wajen gwada mutum bayan ya yi tafiya, ya dawo baya, ya waiwayo, ya sake maimaita kamar yana warware tafiyar da ya baya, ya taka ya je, sai kuma ya sake dawowa kamar yana warware taka wanda ya je. Amma a shari'a, idan aka yi maganar ridda, abinda ake nufi da ita shine ar-ruju'u anid-dini ila ghairi hudan wa rashad, ko ar-ruju'u ila ghairi hudan wa rashad. Mutum ya juyo daga tattafarki ko turba da yake kai ba dan shari'a ko gaskiya da ya gane ba bisa ita yake ba, ya baro abinda yake, ya dawo ga gaskiya. Yana kan daidai, sai ya bar daidan, sai ya koma wa hanyar da ba daidai ba. Yana bisa addini na musulunci, sai ya juyo, ya dawo, ya bar addinin musulunci, ya kama addinin da ba na musulunci ba. Wannan shine abin da ake cewa ridda. Wanda ita kuma ridda a musulunci tana tabbatuwa ta hanyar magana ko aikata wasu ayyuka, wanda idan mutum ya za a ce ya yi ridda, ya raba kai ne da rigar musulunci, ya fita daga musulunci baki ɗaya. Na farko, yin izgili ga Allah da manzo, ko dokokin Allah da manzo, ko kuma yin watsi da ko ƙaryata abin da yake ma'lumun ne min addini bil darura. Abin da yake ma'lumun min addini bil darura shine abin da duk jahilcin mutum a musulunci ya san abu kaza wajibi ne, kamar salloli guda biyar. In dai mutum musulmi ne, musulunci yake yi, duk jahilcin shi ya san cewa yin sallah biyar wajibi ne ga musulmi, ya san cewa yin zakka wajibi ne, ya san cewa azumin watan Ramadan wajibi ne, ya san cewa yin aikin hajji wajibi ne. Mutum ya yi inkarin wajabcin waɗannan abubuwan da suke duk jahilcin mutum dole a musulunci ya san su, kuma wanda sai da su musulunci shi yake tabbata fitare daga musulunci riddace a musulunci. Haka kuma izgili ga hukunce-hukunce da dokokin Allah, ko da abin da yake mustahabbi ne a shari'a, in mutum ya yi izgili da shi, ko da aswaki da manzo Allah ya sunnanta, idan mutum ya yi izgili ga sunnanta aswakin ko aikata aswakin, ko aje gemi ko tsage wando ko abin da ya kama da wannan, da mutum zai fita daga musulunci saboda mi? Saboda yin izgili ga wannan, yin izgili ne ga wanda ya sanya dokar. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ɗabi'ar munafukai yayin da suke izgili ga dokokin Allah, sanda ake tafiya bisa hanya zuwa Tabuka, da suka dinga maganganu. Allah subhanahu wata'ala ya kitawa da in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. In ka tambaye su me kuke magana, za su ce maka muna dan warge ne, muna tattauna hira ne irin ta matafi bisa hanya dan mu samu dan abin da zai ɗebe mana kiwa. Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kace da Allah da manzansa da ayoyinsa kuke wa izgili, kuke izgili, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kada ku kawo wani hanzari, kun riga ya kun kafirta bayan kun yi imani. Don haka izgili ga dokokin Allah shi ma yana cikin abin da ke kai mutum ya shiga ridda. To ita ayar Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani, yace wanda suka yi ridda daga ciki, daga bai wanda bai yi ridda ya bar addininsa daga cikinku, Allah zai zo da wasu mutane makwafinsu. To a nan wurin malaman tafsirin sun tattauna ita ayar, suwaye take magana kansu, suwaye masu riddar. Wasu malaman tafsiri suka ce tana magana ne game da masu ridda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu malaman suka ce a'a, ayar tana magana ne akan masu ridda bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin khalifancin sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa ridda. Idan mun dauka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kaga ayar tana bada labarin wani abin da yake faruwa a lokacin, ko zai faru kafin manzon Allah ya bar duniya, wanda kuma sakamakon shi zai zo ya bayyana. In kuma abinda zai faru lokacin sayyidina Abubakar ya faru lokacin sayyidina Abubakar ne, kenan ayar tana bada labarin wani abu na koye da zai zo ya faru nan gaba, wanda tun bai faru ba Allah ya lallashi masu imani ta hanyar ba su labarin cewa zai faru, kuma ga matakin da Allah zai dauka idan abin ya faru. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malamai tarihi suka ba labari, an samu wanda suka yi ridda, an samu kabilu guda uku da suka yi ridda a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam, wanda dukkan su kusan riddar su bata shahara ba in ka cire riddar kabilar Banu Hanifa, amma sauran su lokacin sayyidina Abubakar riddar su ta shahara. Kabila ta farko Banu Mudlis, wanda jagoran su ne Al-Aswadul Ansi. Al-Aswadul Ansi boka ne asalin shi, mutumin Yaman ne, daga Yaman da ya yi a Yaman ya zo ya dinga da'awar annabta, bayan da sun anshi musulunci da shi da mutanensa ya ridda, sai ce shi ma annabi ne Allah ya toshi, wanda yana daga cikin al-mutanabbi'un. Al-Aswadul Ansi yana daga cikin al-mutanabbi'un wanda suka yi da'awar annabta, wanda Fayruzul Daylami shi ya kashe shi, kamar yadda muka sani lokacin da aka yaƙe su. Sannan na biyu sai kabilan Banu Hanifa. Kabilan Banu Hanifa su ne kabilan Musailama, wanda shi kila cikin wanda suka rida, wanda suka fi shahara, aka fi sani a cikin su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine shi Musailamatul Kaddam, wanda shi kuma suna nan garin Yamama, a Yamama suke. Musailama a nan ya fito bayan sun yi rida, sai shi ma annabi ne Allah ya aiko shi, har ma ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da takarda cewa yana so a raba kasa biyu a bashi rabi. Allah ya ce aikin da aka aiko annabi da shi rabi kasa shi yayi, shi ma a bashi rabin ya ci gaba, dan haka a raba a bashi rabi. Sai Allah ya rubuta mai takarda, sai assalamu ala man ittaba al huda amma ba'du fa inna al ardh lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. To Musailama riddasa ai ta shahara kam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda har ta kai lokacin da wahayi yake sauka, yana yin karirai ya ce shi ma an saukar maka da wahayi, mun sha magana akan wannan. Na uku sai Banu Asad. Su ko Banu Asad, Tulayha ibn Khuwaylid shi ne wanda ya bayyana cikinsu, shi ma wanda ya gu yayi ridda a lokacin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda a yayi ridda kai sai ya gudu ya tafi Sham a lokacin Sham musulunci bai cinye ta ba bayan ya cinye ta sai ya musulunta lokacin sayyidina Abubakar kuma musulunci sai ya kyautata da haka shi take riddar ya dawo musulunci bayan yayi ridda kuma musulunci sai ya kyautata waɗannan kabilun guda uku sune waɗanda suka yi ridda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya kira yi to wanda suka tafi cewa ana magana akan murtaddai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga kenan ayar tana magana akan waɗannan kabilun guda uku kenan duk da cewa an yaƙe su lokacin khalifancin sayyidina Abubakar ne Allah ya kara masa yadda shi kuma a lokacin sayyidina Abubakar kabilu bakwai ne dama shahararrun kabilun da suka yi ridda in ya zama fadar malaman tafsir da suke cewa man yartadda minkum an dinihi Allah yana maganar abin da zai faru a gaba ne ba abin da yake faruwa sannan ba to ana maganar kabilu guda bakwai da suka fi shahara da ridda a lokacin sayyidina Abubakar na farko kabilar Ghaffan na biyu kabilar Banu Fazara wanda su ne kabilar Rusu Raina ibn Hisn mai kara masa yadda sai na uku kabilar Banu Sulayl wanda su ma suna tunanin da suka ridda a zamanin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda sai na hudu Banu Yarbu' wanda su ne mutanen Malik ibn Nuwayra sannan sai na biyar wasu daga cikin kabilar Banu Tamim wasu daga cikin ba duka ba wanda su mace ce komandan su ita ce Sada bint al-Munzir at-Taglibiyya bokanya ce ita ma ta yi da'awa Annabi ya ce Allah ya aiko ta saboda tana da karfin dakaru sai suka yi aure da Musailama da aka da Annabi da Annabi ya yi suka yi aure lokacin guda da mai da'awar annabta da shi yana da'awar Annabi ne ita ma tana da'awar Annabi ya ce to da Musailama ya fahimci idan aka yi yaki yace zai yaki Sada tare da mutananta sun fi karfin su ba za su iya yakar su ba sai ya kokari ya lubara sai ya kulla suka yi aure tsakanin su dan ya zama sabani da rikicin da zai faru tsakanin su an kawar da shi sai kabila ta shidda kabilar Banu Kinda sai kabilar Banu Bakar ibn Wa'il waɗannan su ne kabilun guda bakwai inda suka rubuta lokacin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda to idan malaman da suka tafi cewa waɗannan ake magana ana magana wanda ya faru lokacin sayyidina Abubakar to waɗannan su ne kabilun da suka rubuta din a lokacin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda wasu cikin su sun bar musulunci kwata kwata suka fita wasu kuma sun tsaya a musuluncin amma ba za su ƙara ba da zakka ba domin dama manzo Allah suke ba mawa to yanzu tunda manzo Allah baya raye ba za su ƙara ba da zakka ba sayyidina Abubakar ya ga ya fahimci fitina ce za ta taso wa musulunci idan ba tashi aka dauki mataki ba wannan ya sanya ya kulle tuta ta yaki ya ce sai ya fita ya yaki duk wanda ya raba sallah da zakka dan kana sallah kace ba za ka ba da zakka ba har yanzu halal ne a gaban da jininka wasu daga cikin sahabbai sun yi kokarin su hana shi zuwa ya yake su kamar Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yace ai manzo Allah ta umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqiha wa hisabuhum 'ala Allah manzo Allah yace ai umurci in yake mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai da ni manzon Allah ne in suka yi haka sun kiyaye jinanan su sun kiyaye rayukan su da jinanan su da dukiyoyin su da gare ni ba'ana ba za a yake su a zubar da jinin su ba a salwantar da rayuwar su ko dukiyar su ba sai da haƙƙin dukiyar sai sai da wakare sai a alaysa az-zakatu min haqqiha yace zakka ba ta cikin haƙƙi da manzo Allah ya ce illa bi haqqiha yace wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakka yace duk wanda ya raba sallah da zakka wallahi sai na yake shi ko wani ya faɗi magana sa shahararriya ce wallahi da mana uni iqalan kanu yu'addunahu fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi yace wallahi inda za su hana ni da baibayi in an zo an san zakar dabbobi ta hana ni da baibayin da ake daure dabbar da shi wanda a zamanin manzo Allah hada shi suke badawa ce wallahi sai na yake su akan wannan da haka yi fito ya yake su ya doye nan kwaban dubi suka jagoranci yaki aka yaki duka waɗannan kabilun baki daya Allah subhanahu wata'ala ya buta wannan wuta ta ridda ya karye kalabon bayan wasu suka dawo suka tuba wasu kuma aka yake su aka kashe su kamar Musailama an kashe shi Sada an kashe ta Al-Aswad Al-Ansi dukkan su aka zo aka ci galaba akan su daga baya aka kashe su baki daya so wannan kaga wanda suka tafi akan cewa manyan tadda minkum an dinihi ana magana lokacin sayyidina Abubakar ne to waɗannan su ne kuma dama khalifancin sayyidina Abubakar kabilu duka sani shekara hudu ne biyu ne da yan watanni shekara biyu ne wanda a wannan shekara biyu iya babban aikin da shi ne na karye lagu da kashin bayan wannan aikin na masu ridda da ya taso wanda suka ta kokarin ganin sun ga bayan daular musulunci, sun ga bayan addinin musulunci baki daya. A lokacin Sayyidina Umar a tarihi abu mutum ɗaya ne aka samu ya yi ridda bayan mutuwar Sayyidina Abubakar. Mutum ɗaya ne ya yi ridda a lokacin Sayyidina Umar. Shi yasa duka da yawan malamai suke takaita cewa in an tafi cewa Allah yana magana akan waɗanda za su zo bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, to lokacin Sayyidina Abubakar ne, sannan sai lokacin Sayyidina Umar ɗin da aka samu wanda ya yi ridda. A lokacin Sayyidina Umar, Jabal Ibn al-Ayham al-Ghassani shi ne kaɗai mutumin da ya yi ridda a lokacin. Shi kuma abin da yasa ya ridda, wata rana ya zo yana tawafi wajen ɗakin Allah mai alfarma, sai wani mutum ya take gaftar salin laba, da ya maru mutumin sai da ya karya mashi hanci. Umar ya ce mishi wallahi sai nayi kisasi tsakanin ku, bayan mutumin ya je ya kai ƙara wajen Sayyidina Umar, ya ce wallahi sai nayi kisasi tsakanin ku, yadda ka karya mashi hanci kai ma sai na karya hanci. Ya ce ya amiral mu'minin, ta yaya ni za a karya, za ka sai kai kisasi tsakanina da waɗanda suke suka gama garin mutane ba kuma baya, ni da daraja ta babban mutum, elder statement, ina daga cikin elite, a ce kuma an zo saboda na buge wani talaka a ce za a yi kisasi tsakanina da shi, ta yaya haka zai yi? Sai yana Umar ya ce wallahi sai na yi kisasi tsakaninku, ko kuma ka neme yahi maka, in bai yahi maka ba kuma wallahi sai na yi kisasi tsakaninku, yadda kai mashi sai na yi mashi, saboda duk da kuke wajen Allah ba ku da wani bambanci. Sai ce to yana so abin dama zuwa gobe, da ya ba shi dama zuwa gobe kafin gari ya waye sai ya gudu, sai ya tafi Sham ya rinde bar addinin musulunci. To shi ne kadai aka samu labarin ya yi ridda a lokacin Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda. So wannan abin da yasa na dan kalmu mai magana akan waɗannan kabilun, saboda mu kalli ayar inda aya ta fuskanta, mu kuma gane mafuskantar malamai wajen bayanin ma'anonin ayoyin. Tafiya akan wannan, malaman da suka tafi manyar tadda minkum an dinihi, wanda suka yi ridda cikin ku, daga wanda ya ridda cikin ku ya ba addinin sa, wanda suka tafi cewa sun ana magana abin da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to abinda wannan yake gwadawa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, shine Sayyidina Abubakar da mutan almadu sahaban sa, su ne qaumun din da Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Da haka sai ya zama wannan su ne mutanen da Allah ya alƙawalin zai zo da su baya, in ya zo da su za su fito su yi yaƙi su kare martaba addini. Wanda suka tafi cewa fasau manyar tadda minkum an dinihi, ana magana akan abin da zai faru lokacin Sayyidina Abubakar ne, su kuma to su kuma su wannan fahimtar suna ganin fasau fa ya'ti Allahu bi qaumin, to nan sai aka samu ra'ayoyi daban-daban. Wasu suka ce su ne mutanen Yaman, mutanen Yaman, mutanen Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayar ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, Abu Musa na zanu sai sai hum qaumu hadha, yace su ne mutanen wannan, wanda ya tabbata hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna Abu Musa ya ce mutanen sa su ne wannan qaumun din da Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa Allah zai zo da su. To idan mutanen Yaman su ne qaumun da Allah ya ce zai zo da su, to ai kuma a tarihin yaƙin masu ridda a lokacin Sayyidina Abubakar mutanen Yaman ba su shiga ciki ba, ba da su aka yaƙi masu ridda ba, ba sa cikin wanda aka san sun ba da gudunmuwa wajen yaƙar masu ridda. To kenan idan su ne kaga kenan, kenan sun zo su manzo Allah ya faɗe su da nasi, amma kuma tarihi babu inda ya taɓa ba labarin sun ba wa Sayyidina Abubakar gudunmuwa a wannan lokacin wajen yaƙar al-murtadduna, in ba shi Abu Musa da sauran mutanensa da ke nan zaune tare da shi a Madina ake ishara zuwa gare su wajen ba da gudunmuwa ba. To sai wasu malaman tafsiri suke cewa to dama da Allah ya magana zai zo da qaumun, shin ya faɗi mutanen da zai zo da su cewa za su fito su yaƙi masu ridda? A ayar dai Allah bai ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, bai goya da cewa su ne za su ba da gudunmuwa wajen yaƙin masu ridda ba, amma dai ya faɗi zai zo da mutane, sai ya faɗi sifofinsu da kuma ƙoƙarinsu. Kenan in an tafi akan wannan, kaga me yake gwadawa? Har yanzu dai rinjayar da cewa mutanen Abu Musa al-Ash'ari su ne ƙaumin da Allah yake magana, har yanzu dai ne yake. Abin da yake gwada dai ta kawo, saboda dama ayar ba ta ce mutanen da Allah zai zo da su za a fito a yaƙi waɗannan masu riddar ba. Kuma an san cewa al-Yamaniyuna, mutanen Yaman da suka mutane ne masu albarka, suna da mawaƙif nasu, suna da gudunmuwar da suka ba wa addini wajen ciyar da shi gaba, da ta kuma kare martaba da daraja ta addini a tarihi. Wasu malaman tafsir Jarir al-Tabari sai rin zahid da wannan ra'ayi cewa fa sawfa yati Allahu bi qaumin sune wannan ce domin babu yadda za a yi ga nasi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka dauki aya ka aje ta musu ta fahimta da ban idan da babu wannan hadisin yace to wanda yafi dacewa da a fassara shi da fa sawfa yati Allahu bi qaumin shine Abubakar radiyallahu anhu wa ashabu sayyidina Abubakar da sahabbansa su ya kamata su zama kaumin domin su ne tarihi aka san sun yi tsayuwar mai daka wajen yakar waɗanda suka yi ridda suka karye labarinsu suka karye kashin bayansu har aka zo aka samu nasara musulunci ya sake dunkulewa ya ci gaba da zama abu guda ɗaya babu wani abin nan abinda yake cewa Ibnu Jarir al-Tabari sai wasu malaman tafsiri suka ce abinda wannan fa sawfa yati Allahu bi qaumin qaumin da ake nihin nan wasu ga ce al-ansar sune mutanen Madina to amma dai wannan ra'ayin da irin dayar sai yake cewa aulal aqwali fi dalika indana bis-sawab ma ruwiya bihi al-khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahum ahlul yaman qaumu abu ali musa al-ash'ari ولولا الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر الذي روي عنه ما كان القول عندي في ذلك الا قول من قال هم ابو بكر واصحابه yake cewa bafi dacewar zantukan malamai a wajena shine abinda aka ruto daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su ne mutanen Yaman mutanen Abu Musa al-Ash'ari yace kuma idan ba dan wannan hadisin da aka ruwaito ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Abu Musa al-Ash'ari da mutanansa su ne kaumun da Allah yake magana zai zo da su yace to babu wani abin da zai san fassara wannan ayar da shi fati in ce Abubakar da sahabbansa su ne kaumun da Allah yake magana yace dalili wadhalika annahu lam yuqatil qauman kanu azharu al-islam ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma irtaddu ala aqabihim kuffaran ghayru Abi Bakr man kana ma'ahu mimman qatala ahli ar-riddati ma'ahu بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace dalili saboda babu wani wanda ya yaki wasu mutanen da suka bayyana musulunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ridda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana maraye in ba sayyidina Abubakar da sahabbansa ba su ne a tarihi kada aka san sun yi wannan aikin yace walakin na tarakna alqawla fi zalika sai dai mun bar tahiya akan wannan ra'ayin na cewa Abubakar da sahabbansa su ne wanda Allah yake magana a nan للخبر الذي روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوا دولنا حديث دا اكا رويتو دا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل انه كان صلى الله عليه وسلم معدن البيان ان تأويل ما انزل الله من وحيه وآي كتابه لمن من ذا الله شيني معدن دا اكي تونو بيانين القرآن وان دا الله يسبقر قريش تند داما شي الله يسي اجي اقوه القرآن عن يمو بيان التوريش ابن جرير الطبري yarin zahir da wannan saboda tsayawa akan sunna domin baka da damar kai wani ijtihadi akan wata matsala ta addini in ga nassi sarihi kaida sai malaman usul suna cewa ijtihada ma'an nas in akwai nassi babu magana kai ijtihadi dama kana yi ijtihadi ne inda babu nassin da yake hukunci akan matsala sai kai ijtihadi dan ka bayyanar da abinda kake ganin shine daidai wanda babu nassin da yazo yi magana akan wannan amma idan nassi ya riga ya zo yace wannan fari ne to iya ka bada labari ka ce wannan fari ne in yace wannan baki ne iya ka bada labari ka ce wannan baki ne ba a neman wani ijtihadi wurinka tunda an riga ya an kisan maka daga duk wannan bayanin da duk abin da ake so a kai gare shi na abin nan to sai yake cewa fa in kana lana qa'il idan wani mai magana sai yace mana fa in kana al-qawmul ladina zakarallahu annahum sayati annahu sayati bihim inda tilali man irtadda an dinihi mimman kana kad aslama ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul yaman yace idan mutanen da Allah yace zai zo da su dinnan yayin da wanda suka ridda a zamanin annabawan da cikin wanda suka musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen Yaman in su ne fa hal kana ahlul yaman ayyam qitali abi bakr al riddati a'wanu abi bakr ala qitali shin mutanen Yaman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi masu ridda shin mutanen Yaman sun taimaka masa a wannan حتى تستدعي ان توجه تاويل الايه الى ما وجهته الى ما وجهته اليه هل كفكنت ده معنى الايه زوغا ابن ده كفكنت ده غري شي ام لم يكونوا اعوانا له عليهم كوكو متانن يمن بس تي مكا سيدنا ابو بكر با فكيف استدعت ان توجه تاويل الايه الى ذلك تو تند هكا ني تيا كما ذاك تي ايه سو دكي ني ما سو بس تي مكا با وقد علمت انه لا خلف لوعد الله الهالي كاسن تي وقولا خلف لوعد الله babu saba alƙawarin Allah, Allah in ya alƙawari baya sabawa. Kana nihin yanzu ka ce gashi Allah ya alƙawari ya saba zai zo da su su taimaka masa taimaka ba, ƙila lahu malamin ibnu jarir at-tabari ce sai a ce masa inna Allah ta'ala dhikruhu lam ya'idil mu'minina an yubaddilahum bil murtaddin min mu'minin khayran min al murtaddin li qital al murtaddin. Ai Allah bai yi alƙawari ga masu imani ba cewa zai musanya masa da mafi alkhairi daga waɗannan masu riddar dan wanda za a musanya da su su taimaka a yaki masu riddar ba. Wa inna ma akhbara annahu sayatihim bi khairin minhum badalan minhum. Allah cewa zai kawo wanda suka fi su alkhairi madadin su ba dan su taimaka a yaki su ba. Ya'idu fi ila zalika bihim qariban ghayra ba'id. Allah ya yi alƙawarin zai haka kuma kusa ba nisa ba. Fada'a bihim ala ahdi Umar, kuma yazo da mutanen Madina a lokacin Sayyidina Umar. فكان موقعهم من الاسلام واله احسن موقع دان haka matsayin da suka samu azukatan musulmi wuraren da suka samu azukatan musulmi da wanda da aikin da suka musulmi suka samu matsayi ne daraja mai kyau a cikin zukatan su sannan wa kanu awal ahli alislam wa anfa lahum mimman kana rasulullah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min taghan al'arabi wa zafat ahli albawad alladhina kanu ala ahli alislam kallan la naqan. Yace kuma mutanen nan sun taimaka wa musulmi da musulunci da musulmi lokacin da suka zo, sun amfani musulunci fiye da wanda suka yi riddan nan daga cikin ƙasƙantattun mutanen ƙauye da kuma wawaye da suka zo daga karkara wanda su dama sallalura ne da yalirisi ne ga musulunci ba su da wani amfani ga musulunci. Don haka dai yarin jayar da cewa fasaufa ya ƙillahu bi ƙaumin, wannan ƙaumin ɗin su ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari, su ne al-yamaniyuna. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai biyu sai sifan da su da wasu sifofi da suke da jan hankali da abubuwan da cikin su. Yace su waɗannan ƙaumin din yace a zillatin alal mu'minina, masu kankan da kai ga masu imani, a izzatin alal kafirina, amma kuma masu bayyanar da buwaya da rinzahi akan kafirai. In ka so ka iya dunkula wannan a matsayin sifa ta farko ta su, domin bangaren sifar yana magana akan mu'amalar su da masu imani, bangare guda kuma yana magana akan mu'amalar su da waɗanda ba masu imani ba. Dan kana iya dunkulin suka ce ta fuskar mu'amala tausasawa da tsanantawa sifa ɗaya, a mu'amalar su da masu imani a zillatin alal mu'minina, a mu'amalar su da waɗanda ba masu imani ba a izzatin alal kafirina. Haka kaga sai ya zama sifa guda kenan. In mun samu dauke su ɗaya bayan ɗaya kuma a zillatin alal mu'minina sifa ta farko, a izzatin alal kafirina sifa ta biyu, yujahiduna fi sabilillahi sifa ta uku, wala yakhafuna law mata'ib sifa ta huɗu. Ko su zama sifa hudu Allah ya faɗi, ko kuma sifofi guda uku Allah yake magana. Na farko masu kankan da kai ne ga masu imani, idan suka zo a wurin mu'amala su da ƴan uwansu masu imani suna masu yin ƙasa ƙasa a wajen mu'amala su da su. A nan wurin malamai suke cewa a wajen azillatin alal mu'minina ka fi'ilin azalla yuzillu, nan wurin azilla duk da masdar ne sai ya yi ta'addi da ala, a madadin ya yi ta'addi da ba, sai zama azillatin alal mu'minina ba azillatin bil mu'minina ba. Me ya hikimar ta'addi da ala a madadin ya yi ta'addi da ba? Suka ce ya yi ta'addi da ala a madadin ya yi ta'addi da ba don a gwada cewa tausasawa da jin kai ake nufi, ba wai ƙasƙantar da kai da wulaƙanta kai ake nufi ba, a'a tausasawa jin kai da ke kunshe da soyayya da ƙaunar juna da kuma rungumar juna a cikin shi. Shi yasa ya yi ta'adda da ala bai yi ta'addi da mi ba, da ba azillatin bil mu'minina ba. Wanda kuma wannan daidai ne da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala da cewa sujjana haka lil mu'minina, kaskantar da fukafukai ba ka da fufuki kam, sai da ana nufin kai ƙasa yadda ɗan uwanka zai zo ya zauna ya raɓe ka cikin aminci da jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali baya da wani abin nan. Amma a wajen kakare kuma a izzatin alal kafirina, bayyana buwaya da izar su suke yayin da mu'amala ta su da kafirai. Wannan kaga sifar su daidai da sifar da Allah ya sifanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. In suka zo a wurin kafirai anantawa kafirai suke, amma su tsakanin su kuma masu jin kan dunan su ne, suna tausayawa suna jin kan dunan su. Mu'amala su da masu imani cikin tausayi da jin kai suke yi. Kaga in suka zo suna mu'amala da ƴan uwansu kai karin sai da Allah ba su wani ba. Sai ka ga su kwanta ɗan uwansu su raɓe su su taka su su ji daɗi, haka mu'amalar su take. Wanda ji ya zauna majalisin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga fasara wannan ayar a aikace, irin yadda sahabbai suke tausaya wa junansu, suke jin ƙan junansu, ƙarshen dai jin kai da tausayin juna ta kai Allah subhanahu wata'ala da kai da ya shirye su da wai suruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita bukatun ƴan uwansu akan nasu ko da su suna da tsananin bukata akan abun, za su fifita bukatar ɗan uwansu akan tasa bukatar su ba. Haka ɗabi'ar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wajen tausaya wa juna da jin kan juna, saboda wannan rabiqa da take tsakaninsu, almawadda da almahabba, da al'ukhuwa al'imaniya da take tsakaninsu, ya sanya idan suka zauna masu tausan junansu ne, masu jin kan junansu ne, masu tausasa sasanninsu ga junansu ne. Ɗayansu zai sadaukar da bukata sai dan bukatar ɗan uwanshi ta biya, ɗayansu zai sadaukar da farin cikin shi dan ɗan uwanshi ya farin ciki. Misalin wannan misali biyu kawai zan bada dan kan mutsa bai dogon magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bako wata rana, ya nemi wa zai je ya kai bakuncin wannan bako, ya aika, bayan ya aika gidajen matansa akwai abinci za a ba bakon bawon, sai yake tambaya wa zai sai da wannan bako ga babban tukuci daga Allah ya samu aljanna, wanda gaskiyar sahabbai ya ce ni a bani shi in tai da shi gida. Da ya zo gida da daddare ya tambayi matarsa manzo Allah ya yi bako kin jikin da mun dauko bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai abinci, ta ce babu illa qutu filyani, sai abincin yara na kai ke nufi, ba mu da wani abinci da zan ba wannan bakon a gidan in ba shi ba. Sai ce to ki lashe yara ka su yi bacci, idan suka yi bacci za ki kawo abincin, idan mun zauna zai ci abincin ki kokari ki mutu hitilar, dan in muka ci abincin tare ba zai ishe shi ba, zan gwada kamar muna ci tare dan ya ci abincin shi ya kushi. Haka aka yi ta sa yara suka yi bacci ba su ci abinci ba da dare, ta bute fitilarta, ya zo ya ci abinci, bayan gari ya waye annabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Allah subhanahu wataala ya yi al'ajabin abinda kuka kai da mata kaje da dare, na irin yadda suka yi, kaga ga bukatar su, ga bukatar ƴaƴansu, sun san akwai da ta su bukatar da ta ƴaƴan, saboda me? Saboda bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka yi hijira, manzon Allah yana kulla ƴan'uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina, ya kulla ƴan'uwantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Rabi', wanda dukkansu hamshakan masu kuɗi ne a garuruwansu. Sa'ad ibn Rabi' babban ɗan kasuwa ne, babban manomi ne a Madina, Abdurrahman ibn Auf ɗan kasuwa ne babba a Makka. Da manzo Allah ya hada su ƴan'uwantaka tsakaninsu, Sa'ad ibn Rabi' abin da ya ce masa, ce masa ina fi kowa yawan dukiya a Madina, zan raba dukiya ta biyu in ba ka rabi. Ya ce sannan ina da mata biyu, ka shiga gidana ka kalli kowace cikinsu, ka dibi wanda kake so, ka gwada in sake ta ka aure ta. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ashiddawu 'alal kuffari kama ruhamau bainahum, masu tausayi da jin kan junansu ne, suna fifita bukatar ƴan uwansu akan tasu don su samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bai wannan bukata. Sannan azilla izzatin 'alal kafirina, amma ko masu gwada buwaya ne da isa da rinjaye, asalin al'izza a larabci shine al-ghalaba, masu gwada galaba ne da rinjaye da karfin iko da isa akan kafiri, domin musulmi baya kaskantar da kai ne, yana kankan da kai ne ga dan uwan shi mai imani, akwai manta tsakanin kankan da kai kuma da kaskantar da kai, yana kankan da kai a wajen dan uwansa mai imani, amma musulmi baya kankan da kan shi a wajen dan wanda ba mai imani ba, domin duk sanda musulmi ya kaskantar da kai daga wanda ba mai imani ba, to ya kaskanta haddana shi addinin a idan wannan mutum, in ya tashi zai kalli kaskancin, ba kaskancin shi zai kalla shi kadai ba, zai kalli kaskanci ne, sannan ya kalli kaskancin addinin daga nan ya fara, wanda kuma addinin musulunci ba addini ne kaskanci ba, addinin musulunci addini ne na izza, izza da ɗaukaka, domin ɗaukaka da darajar wurin Allah take, to Allah kawai ba zai ba addini shi kaskanta ba, a tuniru a tabtaguna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a, ɗaukaka duka wurin Allah take, shi ke ba da buwaya da isa. To wannan buwaya da isar ita musulmi ke sifantuwa da ita, yayin da yake mu'amala da wanda ba masu imani ba, sai wannan ya sama masa kwarjini a idansu, sai addinin ya yi kwarjini kuma, to wannan zai sa wani ba zai yi ƙarfin halin taka ƙima da martaba da darajar addinin ba balle ta wanda ba musulmi ba. A lokacin da musulunci ke da daraja, ke da martaba, ba alakutar hancin musulunci a zauna lafiya. A lokacin al-mu'tasim billah, mace ce ta shiga kasuwa kawai, wasu suka yi mata ba daidai, suka keta alfarmar mutuncinta, suka keta mutuncinta, kira ta kawai ta ce wa islama, sai kirari ta ce wai yau ni musulunci na, saboda ba musulmi ne suka yi mata abu wannan. Akan wannan al-mu'tasim billah ya tara runduna guda ta tashi, sai ta yaki mutane aka kashe su baki daya. Wannan sadda musulunci ke da daraja kenan, musulmi suke da izza da buwaya, sadda musulmi suka rike martabar su a mu'amalar su da wanda ba musulmi, ba sa wulakanta kansu, ba sa kaskantar da kansu. To a wannan lokacin sai musulunci ya daraja, ya martaba, ya kima, wannan baya nufin kuma hakokin su a danne musu da manzo Allah ya zauna da wanda ba musulmi ba a Madina an cutar da su an danne musu hakkin su inda aka samu sabanin alƙawari ma su suka saba sannan manzo Allah ya yake su duk yanzu ne da aka sai dai su su isukawa manzo Allah zai suka musu da iya abin da zai iya yi sai dai su su kasa su kasa yin kuma duk inda musulmi suka zaki kima da martaba daraja addinin su to Allah sai ya bayyana da darajar addinin a idan duk mai kallon addinin ba bakin komai ba lokacin da aka je gazotun na sulhun hudaybiya shekara ta 6 bayan hijira lokacin da suhayl ibn amr yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya bada kafin nan da urwatu ibn mas'ud ne saka fi yazo ya bada sheda a cikin irin dabi'u da halaye da abin da ya gani na mu'abalan sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam inda suke girman manzon Allah to lokacin da urwatu suhayl ibn amr yazo bayan an gama rubuta takarda ta cewa duk wanda ya hijira in ya je Madina yace ya musulunta manzo Allah zai maido shi ba zai bar shi ya zauna ba sai idan iyayen shi ne suka ce sun yadda ya sai Madina ya zauna saboda manzo Allah yana tsare alƙawari din in ya saba alƙawari za a jefi musulunci da wannan ana cikin rubuta takarda ba a gaba ba sai ga Abu Jandal ibn Sahir ibn Amr ya gangaro da safari a jikin shi an daure shi ya samu ya fito yazo da zuwa Suhail ibn Amr sai to doka ta fara kan shi manzo Allah ya ce ai ba a ba gaba rubuta rizini ne ba ce wallahi in ba za ka fara kan shi ba sai dai mu warware rizini ne ka aida dan shi ne na ciki ne kuma ya musulunta an azabtar da shi an tsare shi a Makka amma ya ki ya bar addinin manzo Allah bai da zabi sai ce dole ka yi hakuri Allah zai sa muku mafita shikenan aka taho aka bari ya fara fitowa da ya fito karo na biyu ya isa Madina sai ya ce wa manzo Allah kai dai alƙawarin da akai ka cika yanzu ni na taho ba ka da laifi dan kakka sai in koma manzo Allah sai ka koma ai alƙawarin da muka yi kenan kuma ba za ka zo yana nan sai ga yan aikin su sun zo gawa ne ga Abu Jandal nan ya taho da haka ka maida shi kada ya zo ya abin nan manzo Allah sai ka bi su kudai yace manzo Allah sai ka bi su kudai saboda mutum mai daraja in ya alƙawari cikawa yake ya kama hanya suka tafi a bisa hanya suka hada danko ana hira sun ma manta da maki ne da maki yake tafiya ana cikin tattaunawa guda cikin sa yana ta alfari takobin shi ai tayi kaza tayi kaza tayi kaza Abu Jandal ya ce wannan takobin yace eh yace wannan yace inganta sai ya manta ya mika mishi sanda Abu Jandal ya amsa sai ya fara guda cikin sa guda da ya gaba da mahita sai ya yi Madina kantar kuma ya biyo shi da yazo ya ce manzo Allah ka cika alƙawalinka yanzu ni na kwato kai da na dawo manzo Allah ya ce kai dai ka cika ta da sarduba ka cika ta da huzuma komawa za kai dai har yanzu ba za ka zauna ba saboda alƙawari akai wanda cikin wannan ne buwaya da darajar musulunci za ta bayyana mu gane wani ya fita da ya tafi musu hanya sai ga kai Makka ba ta kowa sai ya zango musu hanya sai jira duk wanda ya musulunta ya kamo hanya daga Makka zai tafi Madina in ya zo sai sai kuka zai manzo Allah bai nuka zai tsaya nan suka faru sun shina yana shi daya su biyar su goma suka taru suka yawa sai kawai suka fara fashi musu hanya duk dukiyar ta fito daga Makka za ta tai Sham kasuwanci sai su tare su buge su an shi duk dan kasuwar Makka da suka dawo daga Sham da dukiya sai su buge su an shi abin da shi sai gashi sun rubuto takarda sun gure riya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam muna gama ka da Allah muna hada ka da zumuncin da ke tsakanin yaran nan ka ce su wuce duk wanda ya zo ka bashi ya zauna ba sai ya rawo munya kaga izza cikin izza yanzu da kansu suka yadda duk wanda suka nemi a bada wannan saboda me saboda sun fahimta ashe cikin abin da suka dauka ba sai ba da mutunta gare su wannan sanda musulmi suke tsare kimar addinin su kenan manzo Allah bai saba ba balai samu kofar da za su soke addini mafi yawa duk wanda yake sukar musulunci a yau wallahi idan ba da mu mun raina addinin mu tsare mata ba addinin mu bai sai soke addinin mu duk wanda zai wulakanta addinin mu wallahi mu ne ya fahimci ba mu dauki addinin daraja da martaba ba yasa zai ba mu haka in ya san addinin na daraja da martaba wurin mu wallahi ba zai taba addinin ba amma mu ne mafi yawan matsuta a kasuwa a wajen aiki mu ne mahaɗinta a kowane bangare na rayuwa muke da matsala ta ya za a yi daraja ina kafiri zai ji tsoron ka abinda manzo Allah ya faɗa a hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahih Muslim yanzu yazo akan mu yake faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabda wa yahuda wala nasara bisalam فاذا لقيتم احدهم في الطريق فقروه الى اضيقه yace kada ku fara yi wa yahudawa da nasara sallama in kun tafi kun gamu da su in kana tafiya bisa hanya ka gamu da wanda ba musulmi ba to ya matsa ya baka hanya dan bai kai darajar shi ba da kai kai ka fada da ka fada da shi ba yau kuma riba su take mu ke kaucewa su ji saboda me saboda mun wulakanta kanmu da haka izzatin alal mu'minina azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin tana tabbatuwa ne yayin da muka rike karantarwa addinin muka rike addinin wani daraja wadannan mutanen da Allah yake magana haka suke masu buwaya ne ga kafirai idan an je filin yaki ba sa sassautawa ba sa ga kafiri umurnin Allah kenan dama ya ayyuhan nabiyyu zahirul kufar wal munafiqina waghluz alaihim fadannahum ma'ahum jahannam wa ma'ahum jahannam wa bi'sal masir Allah yace ya kai annabi ka yaki kafirai da munafikai sannan ka kausata musu ka tsananta musu mu'amalar musulmi da wanda ba musulmi bane dan aka abokin gaban an haka kenan sannan banda wannan Allah yace yujahiduna fi sabilillah mutanen masu fita su jihadi ne a cikin tafarkin daukar ma'alla al-jihadu fi sabilillah ya kunshi duk wani abin da mutum zai yi wanda zai ciyar da addinin Allah kaba ya shiga cikin al-jihadu fi sabilillah ba kawai sai daukan makami a fita filin yaki ake kira da sunan al-jihadu fi sabilillah ba al-jihadu fi sabilillah yashmal kullama min sha'nihi i'la'u kalimati dinillah duk abin da in ya faru zai zama sababi da dalilin daukakar kalmar Allah da ci gaban addinin musulunci sunan sa jihadi sawa'un tun daga wanda zai dauki makami ya zai filin yaki yaki kafirai addini ya ci galaba ya samu kasa ya samu al'umma har zuwa malami da zai zauna ya karanta ya shiga garuruwan wadanda ba musulmi ba a wa'azin da su a shiryar da su da wanda zai zauna nan ya karantar da ƴaƴanmu ya tarbiyyantar da su a makarantu duka waɗannan jihadi suke wajen da kalmar Allah har zuwa wanda zai ibi dutse shi ya bada don addinin Allah ya ci gaba domin da jihadin wancan na yaƙi a ta filin yaƙi da jihadin na karantarwar dukkan suna buƙatar dukiya to kaga ta kanta dukiya kenan wani fage ne daga cikin fagage da ake jihadi don ɗaukar kalmar Allah cikin su shi yasa ma Allah subhanahu wataala yake faɗaitar da mu a jihadi sai ya fara da al-jihadu bil mal kafin ya faɗi sauran dangogin jihadin saboda dukkan su suna da buƙata zuwa ga dukiyar ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum haka sai ya gabatar da al-jihadu bil mal sannan ya kawo al-jihadu bil nafs ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma da sannan da rayukanku dan ko ka ba da rayuwarka zaka yi jihadi kana buƙatar takobi kana buƙatar garkuwa kana buƙatar bashi a yanzu kana buƙatar bindiga kana buƙatar bomb kana buƙatar kaza wanda duk waɗannan dukiya ce take sayan su kaga har yanzu al-jihadu bil mal ya taqaddamu sa'ira anwa'il jihad li'anna baqiyata anwa'il jihad kullaha tahtaju ila al-mal duka sauran nau'in jihad suna buƙatar dukiya malami da zai ce nazo zan ta hikari kaza in musulunta da waɗanda ba musulmi ba yana buƙatar abin da zai ci dan ba zai yi je garin su za su yi da shi kuma ka ce wa azizai dole kaga akalla shi in bai siyar da su wato sai da abin da zai ji shi ya sai ya zauna can ya karantar da su kila ma ya tahi da wani abin domin akwai wanda dan wani abin na kyautatawa shi zai sanya a dawo shi shigo cikin addinin musulunci kaga wannan duka cikin me yake cikin al-jihadu bil mal masallatai da ake ginawa idan ba a zo dukiya ba za a gina saboda sallah musulmi sa cikin ibada cikin kulawa da gyarawa da ingantawa duka suna buƙatar yana buƙatar dukiya rau idan na jihadi tunda nan za a zo a yi ibadan nan za a zo a karantar da addinin akwai buƙatar samun conducive atmosphere akwai buƙatar samun conducive environment da za ka zauna cikin jin daɗi da walwala in zahiri yawa ma a kunna maka fanka kana buƙatar wannan kaga sai da me sai da dukiya duka wannan take yiwa don haka duk wannan yana fiti kai ba wannan ba ko ɗan jarida kake ya zama cikin aikin jarida za ka kawo rahoto ka faɗi kalmar za ta amfani addini wannan yana cikin jihadi na tsakar ba Allah dan social media ne kai in ka yi saiwa na ka gama kuma sai ka zo ka ce manzo Allah ya ce kaza wanda da wannan zaka daga ka gama saiwa na kila ba lada ba la'ada ta kai mai lada shi ma jihadi ne wannan wurin tsakar ba Allah ma'ana duk hidimar da kake ta rayuwa kana da abin da zaka yi addini ya amfana da wannan ya ci gaba da wannan to wannan yana shiga cikin jihadi da wurin ɗaukar kalmar Allah da haka mafakarin jihadi wurin ɗaukar kalmar Allah abu ne na nesa sai su malam sai su alhaji sai su ƙaurawa ne da su wa'a wannan aiki ne da kowa na iya yi bakin inda kake wallahi ko jetin asibiti kake gadi kana iya jihadi da gadin wannan wurin domin aƙalla za ka iya fitar da hoton karantarwa addinin musulunci mai kyau a cikin tsare aikinka mu'amalarka da mutane ta nan wanda ba kai ba sai ya kalli addininka ya yi aiki da addinin tarihi ya gwada har a yau musamman yau karantarwa ta addini aiki da ita hanya ce ta jihadi wajen da kalmar Allah addini na cigaba ta hanyar wannan mutane da yawa sun musulunta saboda kallon yadda wasu musulmi suke dabbaka aiki karantarwa addininsu wanda su hankali sai ba su haka za ta yi faruwa akwai wata mata ana kiranta da Ummu Abdul Malik a kasar America take zaune ta zo ta gamu da wasu ma'aurata guda biyu sun zo America daga wata ƙasa daga cikin ƙasashen Larabawa sun kawo wata dattijuwa ba ta lafiya a tabi ta ga yadda matar take kula da wannan dattijuwa sai ta ce mata mahaifi yake ce ta ce a mahaifi mijina ce mun kawo ta ne mun mijiye ta sai ta yi mamaki ba ma mahaifi yake ba kike tsaki kike mata irin wannan kulawa shikenan wata rana suna cikin tattaunawa dan suka dan tattauna da ita sai take tambaya wannan tace ai mun tsara addinin mu haka yake addinin mu ya mun ci mu kyautata mu kula da iyaye mu girmama su shikenan haka sai ta fara tambaya ta sai to ina so da Allah ki dan tattauna da ni game da addinin musulunci da kuma tanadin addinin musulunci game da kulawa da iyaye da ta gama bayani ta sace ta ji abu amma da kawai ta kare ta abin da ta dauka ta sunna ta kake ya za a yi haka ta yi ta ce to wai ta fara tunani wai yau rabuna da in ga mahaifiya ta wurin wata uku a gari guda amma rabin da ta je inda mahaifiya take wata uku ta ce dan haka sai ta fita ta je ta samu ta Islamic Center ta ce tana so da Allah idan suna da littafi da yake magana akan kyautata wa iyaye tana so da Allah a bata wanda suka buga irin wadannan littafan musamman saboda irin wadannan da ba musulmi da za su zo suna so su san wani abu game da wata karantarwa ta addini ta ansa ta je ta karanta suka kuma dora ta tabibi wasu tashoshi da suke da shirye-shirye masu alaka da wannan musulunci bayan nan ta zo wannan dattijuwa sai Allah ya kabura rayuwarta ta ce ta ga yadda da mijin da uwar da matar suke kuka saboda raso wannan dattijuwa ta ce ƙarshe dai wannan abin da ta gani na kulawa da kyautatawa iyaye da abin da ta karanta shi ne dalilin musulunci ta musulunci da ba su san komai game da musulunci ba zai kyautatawa iyaye shi ne kadai abin da ta sani sa ta aiki musulunci bayan nan ta je ta cigaba da karatu ta auri wani mutum ne da ya musulunci shi ma har suka haifi yaya to kaga dabbaka karantarwa addini a matsayinka na musulmi kawai musamman a yau da ake kyamatar ma ka hito ka gwada mai addini ne kai ana ganin wayin kai to ka gwada mai addini ne kai zafin ka addini gani ka to ka koma sakaran addini kuma ka gwada mai zafin ka addini domin da zaran baka gwada kai mai zahirin riko da addini bane za ka koma sakaran addini kenan shi kau sakaran addini sakare ba mai san shi kam balle addini ma ba mai zai da sakare to wannan kadai wallahi zai sanya da yawa mutane su musulunta inda za mu tsare mu dabbaka wannan zaka jihadi yana da hanyoyi da yawa da ake yin su kowa gurgurdun damar da Allah ya bashi zai yi aikin wadannan mutanen shine yujahidu fi sabilillah sannan sifar su ta karshe wala yakhafuna lawmata la'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi a nan wurin kalmar al-lawma asalinta daga al-lawm ne al-lawm shine zargi malamai suka ce an faɗi al-lawmatu wanda mu'annas ne na al-lawm dan a raunana kalmar zargin a gwada su zargin ma ba bakin komai yake wurin shi ba saboda raunin shi ma kallon mace suke mashi da haka ba su damu da zargi mai zargi ba wajen tsare addinin su wajen kiyaye karantarwa addinin su da yada addinin su da Allah ya so sai ce wala yakhafuna lawma la'im amma sai sai lawma da la'im dan shi kai ne zargin a gwada a wurin su kaskantatta aure ba su kai bakin komai ba mai rauni ne shi yasa ba su ma sa cikin lissafin abinda suke in dai Allah da manzo suka ce ayi abu to ba ruwan su da me zaka ce da ya ma da'i da kai ya ma da'i da zai burge ka da ba zai burge ka ba wannan baya cikin ma'aunin za su sa gaba su yi daga baya duk abin da zai gwada ya gwada shi ne wala ya khafuna da wata la'i waɗannan sufofin guda hudu su ne Allah ya sifanta su to mun ƙetaro sifa guda wacce na baro su don mu ƙare wannan shi ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu dama da idan muka gama jin wannan to mu koma can Allah ya faɗi yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda yake da wannan sifar azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im istahaqqa an yahsula ala mahabbati Allah azza wa jalla wanda ya hada wadannan sifofin ya tantance samu wata soyayya ita kuma yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi a'la sawabi ta'ati wal iman a'la sawabi ta'ati wal iman da kuma a'la maratibi ta'ati wal iman a'la maratibi ta'ati wal iman shine an yuhibba al mu'minu Allah azza wa jalla qululur matakan bin Allah da imani shine ne imani su Allah ta kai karshe kenan to ƙarshen sakamako kuma da Allah yake badawa shine ya soka shine a'la sawabi ta'ati wal iman ƙarƙolol wa sakamakon bin Allah da imani shine Allah shi yana son ka kai wani al-soyayyar Allah da manzo shine abinda kowanne mai imani yake kokarin ya kai gare shi sai dai ya ake samun soyayya Allah da manzo kuma ana samun soyayya Allah da manzo ne idan kai ka so Allah da manzo ta yaya zaka so Allah da manzo dan soyayya jiki ke ko ta yaya zaka so Allah da manzo shine in ka zama mai tsayawa da kiyaye dokokin Allah da manzo to kaga idan ka zama mai kiyaye hukuncin Allah da manzo kuma za ka hada da mai kin Allah da manzon ba to sannan ka so Allah kenan to wannan mataki ne share fage ne kololo wa darajar shine Allah ya ce wannan ina son ka wasu daga cikin sahabbai sun samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baka wanda soyayyar Allah ce wannan Mu'az ibn Jabal Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake goya shi suke tafiya yake ce masa ya wallahi inni la uhibbuka ya Mu'az yace wallahi dalilin ina son ka kai Mu'az فلا تدع ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتي ابان قوه صلاه كلك بر فدين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من ذا الله يتي ان سان ككم واي تسويهيا تي مكا سورا كوما دونين اي من ذا الله بزي سو وندا الله بايا سو با اذا من ذا الله يسوكا تو الله يا سوكا قاعده دا دين الله دين من ذا الله ني من يطيع الرسول فقد ابى الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني kaga idan manzon Allah ya so kake nan Allah ya so kake dan haka kololuwar shi sa a ni'imomin lahira gafara aljanna ni'ima kenan ko bayan nan sai mi sai yaddar Allah bayan yaddar Allah sai mi sai kauna Allah Allah ya so kake kina wani zai ce ah yaddar Allah ba ta kai nan bari wani Allah ya gafarta maka matakin farko kenan ai kaga yanzu ka fara jin kanshi shiga aljanna ba wani obstacle na biyu an sa ka cikin ni'imar Allah to al'ada dan adam duk sanda ya zo nan so yake ya matsa ta duk sanda aka zo nan yanzu kana zaune ba ka da kokobo sai ka ga in na samu 10,000 yau ni shar goma na zuwa sai ka tuna ba amfin na samu al'ada dan adam haka yake aiko amma sanda ba ya da kokobo gane yake in ya samu 10 yau shi ne dairin mangalan garin amma yanzu da ya samu 10 kuma nawa yake so sai ya da 50 yake so haka dan adam yake kullum dan wa innahu li hubbil khairi lai jadid kullun kara matsa gaba yake to sanda mutun ya samu gafara abinda zai so na gaba shine me ya shiga cikin ni'ima idan ya shiga cikin ni'ima gashi ya shiga ana walwala da shi abu na uku da zai so shine Allah ya ce ya yadda shi ba zai hushi da shi ba ana duk abinda zai ba zai bata wa Allah ba mu ana a ce ba zai bata ma rai ba to in ya samu wannan sai akai matakin koli shine Allah yana son ka to in aka ce Allah na son ka kuma to an wuce ni'ima mala an wuce a baka abinci an wuce a baka abin sha kawai sai dai ka yadda kaga dama saboda dan gatan Allah kake kai shine soyayyar Allah shi ya sanya sahun yaddar Allah a aljanna Allah ke shelanta wannan in aljanna bayan sun shiga aljanna Allah zai ce turiduna shay'an azidukum akwai abin da kuke son ƙara muku sai Allah me zaka ba mu ka tsere da mu wuta kaga an samu gafara ka shigar da mu aljanna ana cikin ni'ima me za mu samu sai ya ce uhillu alaikum ridwani fala ashaqu alaikum ba'dahu abada sai na saukar da yadda ta gari ku na yadda ku ba zan hushi da ku ba har abada daga nan sai kaga dama ai ita yadda wani bangare ne na soyayya da kauna ko amma kololuwar karshe na yadda da kai kaga zan iya shigar da kai cikin inda ba lallai iya shigar da kowa cikin rayuwa ta ba to karshe shine kawai rayuwar ka ta zama tawa an kai kola a soyayya kenan ina jin ta haka rayuwar ta wuce kana jin ta wuta haka ce ina fata an fahimta sabon yaddar Allah subhanahu wataala shine duk abin da muke fata Allah ya so mu Allah ya yarda da mu baki daya shine kololuwar duk fafutukar mai imani shine Allah ya bai gafarta mai ya mai rahama ya yarda da shi Allah ya ce ina son wani shikenan kuma ana gane tun nan duniya wani na hanyar Allah na san shi kun san ya shi tanya nawa za ku biya ana gane cewa Allah subhanahu wataala yana son bawa annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so bawa zai yi shi na sai ya kira Jibrilu kai sai ya ce Jibrilu ina son wani ka so shi Jibrilu sai ya so shi sai ya yi shi na a sama sai sai mu mala'ikun da ke sama Allah yana son wani kuma ku so shi sai su so shi sai Allah ya sa mai soyayya mutane nan duniya to idan ma dai duk duniya ba wanda ake so duka idan har manzo Allah zai zo ya da'awa ya ban makiya to ba wanda zai tunanin kowa ya so shi amma kai akwai wanda in ya ce yana son kama sai an tambaye anya a cewa na son ka yauwa kai kanka za ka gabe kamata a cewa na cikin masoyin ka saboda ba daraja bace dan ya so ka amma akwai wanda in ya ce ina son ka wani eh nagartar shi da kyawawan dabi'un shi da halayen shi da yadda ake kyauta mai zato wajen Allah sai kaga daraja sai wurin ka a cewa na son ka amma mutumin da kowa ya san mutumin banza ne gaba da baya sai wani ina son ka a bata san zani ba ina saboda ganin yake da kai da shi lillahi guda kuce shi ya sanya in kau Allah baya son bawa sai kira duri da cewa na ban san shi kai ma kake shi sai ke nan duri mu sai ke shi sai ya ce la Allah bai san wa da mala'iku kuma kowa ya ke shi sai su ke shi sai a sa mai yayyar cikin mutane nan kowa zai so shi Allah shi tsare mu. Allah ce zalika al-fadlu min Allah, wannan falalati daga Allah. Malamai suka ce ko dai al-fadlu min Allah yana magana a cikin wannan wala ya khafu yujahiduna fi sabilillahi wala ya khafuna lawmata la'im, shi ake ishara zuwa gare shi cikin fadar zalika al-fadlu min Allah. Domin zalika ismul ishara ne, shi kuma ya'udu ila aqrabi ismin madhkurin qablahu, ko kuma ya zama zalika kullu ma sabaqa dhikruhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala ya khafuna lawmata la'im. Zalika duka wadannan ake nufi baki daya, ba na hada wadannan sifofin da samun wadannan darajojin falalati daga Allah. Ba kowa ne Allah yake ba wannan ba, sai wanda Allah ya zaba. Allah shi yake zabar wanda zai ba wa irin wannan falalar, ya hore masa waɗannan sifofin da waɗannan darajojin waɗanda aka lissafa. Falalar Allah sai ga bawa, ya zabi bawa ya yi magana akan wannan. Allah ya ce yuqti man yasha, a zalika fadlullahi, wannan falalar Allah ya ce yuqti man yasha, Allah yake ba wanda yake. Sai wanda Allah ya zaba yake ba mu irin wannan, Allah ya sa mu cikin su. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwar falalani, kuma Allah masani ne da abinda ba yake aikatawa. Wannan aya ta rike mu ita kadai, yau nan zamu tsaya insha Allah. Abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu dada, wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.